Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan kun waye gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfila Hashim Gumel. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Talata 14 ga watan Yuni na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfila da kanin labarai.
Sojojin Rasha sun kutsa cikin tsakiyar birnin Sadio Donetsk da ke gabashin kasar Ukraine tare da cigaba da gudan wuta kan wata masana'antar sinadari. Rikicin da ya barke a yankin Darfur na kasar Sudan tsakanin Larabawa da wasu waɗanda ba Larabawa ba ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 100. Haka kuma za a ji cewa shugaban Amurka Joe Biden ya ce yana son 'yan majalisar dokokin kasar da su gaggauta amincewa da wata yarjejeniya da ke da nufin tsaurara dokokin mallakar bindiga.
Kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa a jihar Jifa da ke jamhuriyar Nijar an gudanar da bikin bayar da tallafin kudade ga wasu tubabbin 'yan Boko Haram da dama.
Da mun samu wannan insha Allah ne dai naje na duba wani guri a Kara, zan siya tol zan buga sai dai in kama saniya hakan ka zo na kwata kwata ko wata biyu ko wata uku ba zai wuce ba gaba da sai ya mutu ya zama baka da kosisi ka shiga wani masala kuma daga shine ba na so zan fara kasuwanci insha Allah.
A jihar Kano kuma dake Najeriya, masu sharhi kan sha'anin tsaro sun yi gargadin cewa cigaba da samun kwararan mabarata daga wasu jihohi dake fama da matsalar tsaro wata babbar barazana ce ga zaman lafiya a jihar.
Suna duba gidajen mutane, suna ganin wane ne wannan, suna duba ƴaƴan mutane, suna duba gidajen da ake rufewa, sannan kuma za a iya amfani da su wajen kai harhari a gidaje da kuma guraren sana'o'i da sauran makamantansu.
Kama kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustapha Sokko take gabatarwa, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labarin duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashim Gumel. Wani jami'in Ukraine ya ce sojojin Rasha sun kutsa cikin tsakiyar birnin Sadio Donetsk dake gabashin kasar tare da cigaba da gudan wuta kan wata masana'antar sinadari dake zama mafakar ɗaruruwan sojoji da fararen hula. Gwamnan yankin Sahi Haidai ya faɗi jiya Litinin ta kafar Telegram cewa sojojin Rasha ne ke iko da kusan kashi 70 cikin 100 na birnin, kuma sun fatattake sojojin Ukraine daga tsakiyar birnin. Ya ce masana'antar sinadarai ta Azot, inda ɗaruruwan fararen hula ke fakewa, ana kai musu hare-hare sosai. Haide ya ce kusan fararen hula 500 ne suka rage a harabin masana'antar, kuma sojojin Ukraine na ƙoƙarin sake musu mafaka. Rasha ta ce an lalata dukkan gadojin da ke kan hanyar shiga birnin. Jami'an Ukraine sun ce har yanzu akwai wata hanyar fita daga birnin, amma hanyar ta lalace sosai. Rikicin da ya barke a yankin Darfur na kasar Sudan tsakanin kungiyoyin Larabawa da waɗanda ba Larabawa ba ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 100. Lamarin da ya sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane a yankin cikin 'yan watannin nan. Faɗa na bayan nan ya barke ne a makon jiya tsakanin Larabawa da Zigat da wasu ƙabilun Gimir waɗanda ba Larabawa ba a gundumar Kolbus mai tazarar kilomita 160 daga El Janina, babban birnin Darfur ta yamma. Lamarin da ya faro ne a matsayin takaddamar ƙasa tsakanin mutane biyu, ɗaya daga Rizat, ɗayan kuma daga Gimir, kafin daga bisani ya rikide zuwa tashin hankalin da ya shafi wasu 'yan ƙabilar biyu. Ya zuwa yanzu faɗin ya yi sanadiyar mutuwar mutane 117 tare da ƙona ƙauyuka 17 ciki har da na ranar Litinin guda uku, kamar yadda Ibrahim Hashim, shugaban ƙabilar Gimir na Afirka, ya shaida wa kamfanin dillancin labaran Faransa ta Waitarho. Hashim ya ce adadin waɗanda suka mutu ya zuwa yanzu mafi yawa 'yan ƙabilar Gimir ne. Ya ƙara da cewa mutane da dama daga ƙabilarsa sun ɓace tun bayan ɓarkewar rikicin. Felician Kabuga, wanda ake zargi da hannu a kisan kiyashi da aka yi a ƙasar Rwanda a shekarar 1994, zai iya gurfana gaban kotu. Wata kotun Majalisar Ɗinkin Duniya ta yanke hukunci a jiya Litinin, tana mai cewa dole ne a fara shari'ar da wuri-wuri a birnin Hague. Masu kare shi ba su tabbatar da cewa Kabuga ba shi da nutsuwar tsayawa shari'a a halin yanzu ba, in ji hukuncin, bayan da lauyoyinsa suka nemi dakatar da shari'ar kan dalilin kiwon lafiya. An kama Kabuga a ranar 16 ga watan Mayun shekarar 2020 a wata unguwa da ke birnin Paris bayan shekaru 25 yana buya. Ana zargin sa da taimakawa wajen samar da kungiyar ƴan tawayen Hutu, babbar kungiyar ƴan bindigar da a shekara 1994 ta yi sanadin mutuwar mutane sama da 1800 a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Kabuga mai shekaru 87 a duniya a halin yanzu yana tsare a birnin Hague, yana jiran shari'a a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ICT, wanda ke kammala aikin kotun hukunta manyan laifuka ta musamman a Rwanda.
To madalla an jima kaɗan, Sarfi da zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. A jihar Difa da ke jamhuriyar Nijar an gudanar da bikin bayar da tallafin kuɗaɗe ga wasu tubabbin 'yan Boko Haram domin su kama sana'o'in dogara da kai bayan sun kwashe watanni da dama a cibiyar gyaran halinka ta garin Gudumariya da ke cikin jihar. Ga Abubakar Isa da ƙarin bayani daga Difa.
Kimanin dai tubabbin 'yan Boko Haram 50 ne suka samu wannan tallafin na kuɗi da suka kai jika 550 na sefa kwatankacin naira 530, waɗanda za su yi amfani da su a wajen gudanar da sana'o'in dogara da kai. Hukumar da ke kula da wanzar da zaman lafiya a Nijar ita ce ta shirya wannan bikin a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar Difa Isa Lamin. Muktar Malam Mado na ɗaya daga cikin tubabbin 'yan Boko Haram ɗin da suka samu wannan tallafin. Ya yi mini ƙarin bayani.
Abinda aka bamu da an bamu jaka 150, daga baya kuma an bamu jaka 400, ka hada ya zama jaka 550.
Yanzu wannan kuɗaɗen da kuka samu kamar menene kuke shirin yi da shi?
Kuɗin da mun samu wannan insha Allah ni dai naje na duba wani guri a Kara, zan siya tol, zan buga sai dai in kama saniya. Hakan ka zo na kwata kwata, ko wata biyu ko wata uku ba zai wuce ba, gaba daya sai ya mutu ya zama ba kare ko sisi, ka shiga wani masala kuma daban, shine ba na so. Zan fara kasuwanci insha Allah. Kuma yanzu muku zo anan mu ba ko ne, ba mu da gida. Wannan kudin da aka bamu in za mu ce za mu kama gidan haya, kaga ba zai yi ba, yafi karfi. Mun ce za mu siya wani fili kuma yafi karfin mu, bai kai kudin haka ba. To shi yasa sai dai mu samu wani dan karamu mu je mu yi gida, mu zauna kuma mu samu saniya mu kama. Shine to masalolin mu.
Shi ma dai committee da ke kula da rakiyar tubabbin 'yan Boko Haram na jihar Difa ya bayyana irin tasirin da waɗannan kudaden za su yi wajen kyautata rayuwar tubabbin 'yan Boko Haram din. Abba Gana, wakil Malam Gana, na ɗaya daga cikin membobin committee.
Haka yanayi yanzu dai kudi ne ake basu, amma mutum zai je ya bude shagon shi na kasuwa ne, amma menene dai a gaban nan dai mutum ba zai ce mana ba a basu abinda ba su tambaya ba, kenan an basu abinda sun tambaya, kuma a jimilce kudi ne. Wannan kudi dai kowane ne ina samani in kai litai ya isa jari, a mutum mai cin gaba ku tahi ku yi kasuwancin ku. Duk wanda yana cin gaba tana yiwa wasu partner ma, tana yiwa gwamnati ma ya taya su, amma mutum a je ya bashi babu ya je kashe ya zamna gobe ma wancan ba zai bashi zai taimaka mashi. Don ku dan shi mu muna samani ne akan consent da mun ba su, su ma a yanda ya shiga kansu ina samani in wasu ba su yi ba ma dai wasu za su yi wani abun a zo a gani.
A nasu bangaren hukumomin jihar Difa sun tabbatar da cewa ba za su yi kasa a gwiwa ba wajen ci gaba da kawo gudunmuwar su ga tubabbin 'yan Boko Haram din. Hakan zai sa sauran 'yan Boko Haram su ma su mika wuya. Koro Jidala shine shugaban majalisar mashawartan Difa.
Wannan taron bada kit kitkin su ne attestation kinsu da wasu kudade wanda zai taimaka musu. Nene Repanti wanda yake cikin Boko Haram kungiya na ta'adda wanda suke yake can, in sun ce ta'addancin na ba mu so za mu zo mu zamna lahiya, gwamnati ta ba da izini a karbe su a musu horo can santar kin Gudumariya. Bayan horon ya ne za a ba su tallahi don su yi aikin da bana da ba.
Wannan dai shine karo na farko da aka tallafa wa tubabbin 'yan Boko Haram din da kudade bayan suka kammala samun darussan rayuwa a cibiyar gyara halinka ta garin Gudumariya. A baya dai ana taimaka musu da kayayyakin aikin hannu da suka koya. Abubakar Isa, sashen Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar.
A gaida Abubakar Isa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfi ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Tsohon Attorney General na Amurka William Barr da wasu da dama daga cikin manyan markarraban tsohon shugaban Amerika Donald Trump na siyasa a wancan lokaci. Sun ce sun sha fada masa cewa zarginsa na magudi a zaben 2020 ba shi da tushe balle makama kuma ya sha kai a zaben. Duk da yadda Trump ya sha ikirarin an kwace masa wa'adi a fadar White House karo na biyu. Ba a cikin shaidar da ya bayar ta faifan bidiyo da kwamitin majalisar wakilai ya nuna a jiya Litinin wanda ya gudanar da bincike kan tarzoma da aka yi a majalisar dokokin Amurka a ranar 6 ga watan Janairun bara. Ya shaida ɗan majalisar cewa da yawa daga cikin ikirarin da Trump ya yi na kurakurai a zaɓukan cikakkiyar ƙarya ce da kuma wauta. Ba ya ce zai iya tuna ɗaya daga cikin gana wasu da Trump a fadar White House kafin ya yi murabus a ƙarshen shekarar 2020. Ya ce na faɗa wa shugaban ƙasa cewa da'awar magudi ba ta da tushe. Har zuwa yau, Trump yana ikirarin cewa shi ne ya lashe zaben bisa ƙa'ida shekaru biyu da suka gabata. Kuma ɗan jam'iyyar Democrat Joe Biden ya zama shugaban ƙasa ta hanyar magudin zaɓe a jihohi da dama. An sake ƙidaya ƙuri'un da dama a waɗancan jihohin. Amma duk da haka ya nuna cewa Biden da ƙyar ya kayar da shi. Kuma duk da wasu ƙananan kurakurai da aka gano ba za su kai ga ɗaukaka sakamakon ba.
A gaida Sir Phil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sharhi kan sha'anin tsaro a jihar Kano da ke arewacin Najeriya sun yi gargaɗin cewa ci gaba da samun kwararan mabarata daga wasu jihohi da ke fama da matsalar tsaro wata babbar barazana ce ga zaman lafiya a jihar. Masanin sun yi kira ga gwamnati da ta ɗauki mataki cikin gaggawa kafin wankin hula ya kai ta ga dare. Ga rahoton da wakilin Baraka Bashir ta aiko mana.
Yin tozali da mabarata musamman waɗanda shekarunsu ya kamata a ce suna makarantu ya ƙara yawaita a jihar Kano waɗanda suke kama da almajirai na tsangayu. Sai dai a lokutan da almajirai ke makaranta waɗannan mabarata na kan tituna suna bara. Da zarar an tambaye su sai su ce daga Katsina ko Zamfara ko kuma Maiduguri suke. Hasali ma rashin zaman lafiya ne ya kawo su Kano.
Daga Maiduguri muke sai saboda yan gashe-gashe yan Boko Haram na dan gudun hijira babban ya ta farauta yan Boko Haram ne su garbe shi ne muka dawo ga shi ne muka dawo garin Kano nan muna yan bara ta kuta sabon birni ne muka dawo ge za zama ta muka dawo ge za zama mun kawo gidan haya ge za nan ba wa samun kuɗi ba wa biya ba wa samun kuɗi suka koro mu sai muka dawo dan daki da zama bara daki ina ba suna ta kai kai abin da ya dawo da mu cikin Kano ana kayakaya nan mun fito mun kama gidan haya muna zuwa bara abin da muka samu sai mu ba da gida hemu ba mai gidan hayar.
Baya ga yara ana ganin mata da maza wasu lokutan ma har da makaci. Baya ga matsalar da bara ta sa suke haifarwa akan tituna akwai kuma wata babban matsala da aka gano. Wasu daga cikin mabaratan suna sayar da miyagun kwayoyi da daddare yayin da suke fakewa da yin bara don neman abinci. Dr. Yahuza Getso masanin harkokin tsaro a yammacin Afirka ya kuma ce ana hada baki da akasarin masu barar walau yara ko manya wajen samun bayanan masu taimaka musu na yau da kullum.
Suna duba gidajen mutane suna ganin wane ne wannan suna duba ƴaƴan mutane suna duba gidajen da ake rufewa sannan kuma za a iya amfani da su wajen kai harhare a gidaje da kuma guraren sana'o'i da sauran makamantansu. Ma'ana dai za mu iya cewa suna da illa dangane da abin da ya shafi tattalin arziki da kuma zamantakewa da kuma tsaron lafiya da kuma musamman kai harhare zuwa ga satar yara a makarantu da kuma satar yara a cikin unguwanni da kuma yin amfani da irin waɗannan damammaki domin a yi damfara da kuma wato bin mutane masu alamomin wadata.
Hukumomi dai sun ce suna ɗaukar matakai na ganin an magance matsalar.
Haka za ka gansu a ƙazance an kuma zo an jirge su ta duk wa'annan muna wato da tsari na tattaunawa da hukumomin da kuma wato ainihin mai da su wanda zuwa yanzu mun kakkama mun kuma mayar Zaria mun mayar Neja mun mayar Sokoto mun mayar Kebbi mun mayar Zamfara mun mayar Jigawa mun mayar Katsina mun mayar Gombe mun mayar Adamawa mun mayar Maiduguri mun mayar ma wato 'yan Chadi wanda duk za ka gansu wato Kano ta zama cibiya ne.
Yayin da zabe ke karatowa, masu sharhi kan sha'anin tsaro na gargadin za iya amfani da waɗannan masu barar wajen tada zaune tsaye da baiwa abokan adawa damar cutar da al'umma. Baraka Bashir daga Kano a Najeriya.
A gaida Baraka Bashir. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashiyar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafin mu na internet a boahausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Na farko, wannan shine isha wahala ya zama mataimaki, wannan kuma shine wanda isha wahalhalu na wannan jam'iyya ya bauta mata.
Yanayin mulki ba na mutum ɗaya bane, kuma canjin da ake so a samu, ana so a samu canji na shugaban ƙasa, duba a gyara yanayin da ƙasar nan aka dauki kai.
Ita jam'iyyar kwankwaso ai ba wai jam'iyyar siyasa bace, kawai taro ne na 'yan takara, kuma duk lokacin da takarar ba ta samu ba, za ka kuwa yana so.
Jawa barkan ku da wannan lokaci, barkan mu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsakan mu. Muna fatan kuna nan kalau kaman yadda muke a nan Washington DC. Kura tana ci gaba da tashi game da nadan da wasu gwamnati suka yi a Najeriya domin zabar wanda za su gaje su idan sun kammala mulkin su. Kamar da muka sani, da yawa daga gwamnatin Najeriya masu kare wannan wa'adi din dai suna haraman kuma kansu su tsaya takara na neman zuwa majalisar dattawa, wacce ta zama kamar mazaunin 'yan gudun hijira na gwamnatin Najeriya. Galibi duk gwamnatin Najeriya da kan kammala wa'adin su kashin su can za su karkare. A yau za mu ci gaba ne da duba kurar da ta biyo bayan da shi gwamnatin Kano mai barin gado, wato Abdullahi Umar Ganduje, ya naɗa mataimakinsa Nasiru Yusuf Gawuna da kuma Murtala Garo a matsayin mataimakin shi Gawuna din su gaje shi idan ya kammala mulkinsa a shekara mai zuwa in Allah ya kai mu. To, koya kana suke ɗaukar wani kalami da suka je na fitowa bakin shi Gawunan na cewa duk abin da shi Ganduje ya daga nan zai dora ne. Sannan kuma yaya ita ofishin Kano za ta yi da mutane da suka fice, manyan mutane 'yan siyasa irin su tsohon gwamna Ibrahim Shekarau da shi kakakin majalisar Rurun da kuma irin su Kawu Sumaila. Kafin mu fara muhawarar, bari mu ji abin da waɗannan kana suke cewa kan wannan rigima.
Sunana Adamu Danjumi Isa bakin wafa, ɗan jam'iyyar APC jihar Kano. Wannan tsallake-tsallaken da ake daga wannan jam'iyyar zuwa wancan, ko in ce rigunan da suke cirewa iyayen gidanmu da mu kanmu, mu cire riga, mu cire fara, mu sa baƙa, mu cire fara, mu sa ja. Ni a mahangata, a yanzu tafiyar da ake ta siyasar tarayyar Najeriya, an riga an lalata harkar demokuraɗiyya a tarayyar Najeriya. An ɗauki ragama gaba ɗaya, an danƙawa gwamnoni suna cin karensu ba babbaka. Saboda haka, duk ƙimarka, duk mutuncinka, duk darajarka, gwamna zai iya taka ka, zai iya kai taka gwamnan wannan jihar naka, kuma babu bada hakuri. Yanzu idan ka ɗauki jam'iyyar mu ta APC, mu ne muka zo muka tallata, muka ce gwamnatin baya, gwamnatin jam'iyyar PDP ta gaza, ba za ta iya ba, ta ki cikawa talakawa alƙawuransu. To, yanzu mu a tafiyar da muke ta gwamnatin jam'iyyar APC, alƙawura nawa muka cika?
To, a gaishe ku. To, yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, bari in janyo wakilin namu Mahmud Ibrahim Kuri tare da baƙinsa tsohon kakakin majalisar dokoki wannan rubu kabir a rasar Rurum da kuma Ibrahim Zakari Salina, sakataren jam'iyyar APC na Kano, domin su ci gaba da muhawara tasu.
Babu duk wanda izo, duk wani stakeholders, kowa ya yarda da cewa ko kai wannan abin da aka yi ya daidai. Na farko, wannan shine isha wahala ya zama mataimaki, wannan kuma shine wanda isha wahalhalu na wannan jam'iyya ya bauta mata. Kuma ina son gaya maka ɗaya da ɗaya, a jam'iyyar APC ta jihar Kano kan ka samu mutumin da ya wahaltawa, wato ko jam'iyya ya san lissafin ta a APC jihar Kano ne, kamar shi Murtala Sulangaro, wato Mauheni ba
a rashin wani rabin lokaci ka ji abubuwa da sakataren
ya yi matsalar su, ma ba su da mataimakin gwamna don shi Murtala da yake faɗa ya ce baya bukata, baya so. To, kaga yanzu duk wannan magana da yake yana da kyau a ya ma gaya mana mai matsayin shi martana yana nan ne a mataimakin da aka ce an baki ko ko a ya jefar da ballon mangwaro
wala bu dukkan isarina wai gaskiya ne cewa shi ne martana ya ce ba san dufi gwamnati nan ne
to ji ka san wato susu rata wani gu Kabiru Alassarin wato na ji dadi da suka yi wata doka ta maganan social media fake news haka kawai mutane a zo a samu social media mutum bai san hawa ba bai san sauka ba izo irin ga fadar abubuwan da ba da shi akai ba bai sani ba bai komai ba mu da yake wato muka dan daga to kamata yi mu daina yadda da wayannan jita-jita ina so in tabbatar maka honorable Mutala Sangaro yana nan shine dan takarar mutumin gwamna a jihar Kano
kun yi nasara kenan wajen da nakirji da kuka je
to magana da nakirji ni ban gane ma abin da kuke nufi da dan nakirji ba amma dai kai abin da mun sani
da mutum ne mai fadan gaskiya kuma na san kome za a
yi ina tabbatar muka wannan shine magana ta gaskiya
amma olamiki ka kai me ka sani ne gaba da wannan kamar
da sani ne ba abin da ake a cikin jam'iyyar APC ko a gidan gwamnati ko a wajen gwamnati wallahi wata ban sani ba wanda ba na samun labari ba inda za a yi minti 10 a yi abu da jiba ina tabbatar maka zai mai jira da magana jihar Kano ina jira martala yana neman hadin kai da goyen bayan sa akan yazo ya hakura ya ci gaba da zama mutumin wannan jihar Kano bai kamata a koya kun ma jihar Kano ba suna da haƙƙi su san me ake ciki a jam'iyyar APC me ake ciki akan waɗanda za su shugabance su bai kamata a dinga burin ko a
dinga
yanzu ina ji abin da za a yi wannan maganganu magana ce ta lokaci mu bar wannan magana Allah ya kai mu 26 ga wata
kamar na sanan ka sun luna kun yi nasara
mu ga wane ne wanda zai takarar
su gaba da bana al'ummar jihar Kano a cikin duhu
ba ba wanda zai musu gaba da ce ta gaskiya saboda
ku magana mataimakin gwamna ya zama wajibi al'ummar jihar Kano su san waye gwamna waye mataimakin gwamna
kamar da mun shine dan takarar gwamna Murtala Sulangaru shine mataimakin dan takarar gwamna
shi kansa kenan an daidaita
to ni wannan abubuwa na social media ba na ma duba ballin tana
to wannan mun tsika bayan wannan mun tsika sarira mutane da yawa mun suna ta fita da wannan jami'a ta me ke faruwa ne ku shugabancin ne kuka sami akasi ne ko kuma a'a masala ta kuke take da rauni
to wato ina mamaki wato duk lokacin da harkar siyasa ta zo bayan shekara hudu sai ka samu abubuwa irin wayannan sai ka samu wayannan sun fita daga nan wayannan sun koma nan kuma wanda suka fita ko mutum ɗaya ne ko gerte ne ya fita daga jam'iyyarka ba za ka ji dadi ba dole ka ji ba dadi domin wannan ƙuri'ar ta gerte guda ɗaya za ta iya saka faɗi zabe za ta iya saka ka ci zabe amma ina son gaya maka daga nan zuwa gobe GB kai ka saurara ka gani idan an ce wani ya fita wani ya fita wanda da yawa ma wanda suka fita din ina son tabbatar maka mafiya yawa masu dawo kuma yanzu nan daga mun tashi daga nan din nan wato ko akwai
mutane
ko shi muna so har yanzu ba mu mai da tsamba mu fidda tsammani cewa ko zai dawo ba ina so in tabbatar maka
idan kun san kun ma mun ga ban hakuri ga martala za ku
bari ba magana ce ta gaskiya cewa ita jam'iyyar konkusu ina so in tabbatar maka in ka duba tarihin siyasa ai ba wai jam'iyyar siyasa bace kawai taro ne na yan takara kuma duk lokacin da takarar bata samu ba zaka kuwa ina so
a to rabu to dama ko yanzu nan kwambar da kuke da gangami bukata ce dama ta ce fa kamar yadda gidan ba a bakin sa na fara ji ba dama ana cewa kamar
gaskiya da dama
ne na bukata
bukata ce ta jaran jihar Kano bukata ce ta aba talaka hakkin sa bukata ce ta ci a ce ta al'ummar jihar Kano daga yanayi da kuma halin da ake ciki da kuma yadda ake gudanar da al'amura ko da a siyasance
a to amma da ba ka ce gaya mana cewa
saboda haka
ku ne kuke da
bukata da ba ita din rayuwa gabaki ɗaya bukata ce ba dan komai ba mai neman takara ko na shugaban kasa ko a jiha ko na kansila bukata ce ta kawo wa al'umma jara bukata ce ta kawo ci gaba saboda haka wannan ba na al'amari
ba kenan kuma kamar yadda shi yake
idan ka yi al'umma yadda
al'umma
da al'ummar jihar Kano sai karɓi wannan tafiya kai kanka ka san cewa da idanun Allah canji ya zo na alkhairi kuma Allah Allah ya dan kasa za a sa ta a daidai din da ya kamata a ce an sa ta domin jin kantalaka domin a sauƙaƙa musu irin yanayi da halin da ake ciki
akwai zargi mai ƙarfi akan ku ko da kuke shige da ficen nan a cikin jam'iyyu cewa galibi kuna fakewa ne da guzuma kuna harbin karsana zancen kaje yanzu ka lissafa bukatu kala kala wanda kowanne yan ka dauka mai zaman kanta ce amma kuma ana zargin ku da cewa fa guda ɗaya ce take juya akala ku bukatar kai
ai na so a ce wannan hira ka mata a bishi da na baje maka irin bukatun da kuma irin dalilai da kuma yanayin da dan jihar Kano ya tsinci kansa a yau da kuma na yanayin da dan Najeriya ya tsinci kansa
amma kar ka manta fa da sai an yi ba kai a jihar Kano ka wace ci kana kitar Kano
alhamdulillah
amma ina so ka ga ganin cewa tarihi na ka ganin cewa idan gazawa ce kai ma kana
ka duba tarihi na ka duba kuma irin abubuwan da na gudanar amma za bata akan waɗannan mukabai da kace za karba kuma kaje yau Kano ta kudu ko kuma kaje ran nake biya bin kura ko ka zo karamar hukumar Rano ko mahaifata ta Rano kai ka san cewa ni ina ne dan al'umma domin kuma a kawo ci gaba duk wata dama da na samu ban taɓa yin ƙasa a gwiwa wajen ciyar da yankin da na fito ko gurin da nake wuce ta a gaba saboda haka al'umma ta a yau din nan ka je ke sansan wallahi inda za ka sansan na gaskiya akalla al'ummomin da nake wutarta sun san ni wane ne kuma sun san abin da nayi kuma a kansa ne yasa da baki ɗaya kowa yake rubbi
to kana kenan ba a gaza ba ke nan kai a wurin ka misali gwamnatin APC ba za a iya cewa ta gaza ba ke nan tunda kulli za a iya cewa da
kai yanayin mulki ba na mutum ɗaya bane kuma canjin da ake so a samu ana so a samu canji na shugaban kasa duba a gyara yanayin da kasar nan aka tsinci kai wanda kullum kowa ya ga irin abubuwan da yake faruwa ne a matsayin dan majalisar tarayya na miƙe a majalisa na kawo kuduri akan abubuwan da suke faruwa a wannan ƙasa na rashin daɗi na ta'annaci na rashin bacci da al'umma ba sa yi na abubuwa da kullum ake furgita mutane kullum mutane sun zama kamar akuya a kasuwa sai dai a taya a ce nawa za a bayar haka idan ka zo jihar Kano yana da matuƙar muhimmanci a samu jagoranci kuma a samu ci gaban da zai kawo wa al'umma jihar Kano sauki musamman a wannan canji da ake so a yi na sabon gwamna na mutumin da ake ganin ya kamata a sa a gaba wanda zai ciyar kuma idan da ta da al'amura
ce akan gawuna
kwazansu
na iyawa misali
ni a matsayina na shugaba ba ina magana ne akan gawuna ko kowane mutum ba amma ina magana akan ya ya kamata a yi a zo a ciyar da jihar Kano gaba saboda haka magana muke ta jam'iyya magana muke kuma ta yanayin jiha da kuma yanayin ƙasa
idan kai maganar yanayi da shugabanci dole kuma kai magana akan shugaba yadda aka tsara abubuwan nan gawuna shi zai jagoranci gwamnati idan sun ci zabe hakan yana nufin watakila kuna ganin jagorancin da zai yi misali ba lalle ya kai Kano gaci ba kenan
madalla to bari mu ja aya nan sai Allah ya kai mu rana wace mu dawo mu ci gaba yanzu a madadin su baki namu tsohon kakakin majalisar dokoki Honorable Kabir Alhassan Rurum da kuma sakataren jam'iyyar na jihar Kano din Alhaji Ibrahim Zakari Salina ta da shi Mahmud Ibrahim Kwari wakilinmu na Kano da ya shirya wannan muhawara Ali Mustafa Sokoto ne ke Fatima Bako lafiya sai an juma
to madalla ga da Ali Mustafa Sokoto yanzu kuma sai labarai a takeice
wani jami'in Ukraine ya ce sojojin Rasha sun kutsa cikin tsakiyar birnin Severodonetsk da ke gabashin kasar tare da ci gaba da lugudan wuta kan wata masana'antar sinadari da ke zama mafakar ɗaruruwan sojoji da fararen hula. Gwamnan yankin Sahi Haidai ya faɗi jiya Litinin ta kafar Telegram cewa sojojin Rasha ne ke iko da kusan kashi 70 cikin 100 na birnin kuma sun fatattaki sojojin Ukraine daga tsakiyar birnin. Ya ce masana'antar sinadarai ta Azot inda ɗaruruwan fararen hula ke fakewa ana kai musu hare-hare sosai. Rikicin da ya ɓarke a yankin Darfur na ƙasar Sudan tsakanin ƙungiyoyin Larabawa da waɗanda ba Larabawa ba ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 100. Lamarin da ya sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane a yankin cikin ɗan watannin nan.
To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Dan Allah ya kai mu an jima da hantsi na misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya tana da gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.